shugabancin da alkali Tuka Obiozo ya zartar dai ya biyo bayan karar da hukumar EACC ta gabatar ne a gaban kotu tare kuma da gabatar da shaidu da ke tabbatar da cewa wayannan gidaje da yanzu haka suke tsibirin banana wata anguwa ta masu hali da shuni a nan Lagos an saye su ne ta hanyar da basu dace ba a ranar 19 ga watan Yulin bana ne dai hukumar ta EACC ta tabbatar da shaidu da ya sanya alkali Obiozo zartar da hukunci na kwace wayannan gidaje tare kuma da umartar hukumar ta EACC ta buga tallace-tallace a manyan jaridun Najeriya na cigiyar wayanda suka mallaki wayannan gidaje kun kuma ba haka ba gwamnati za ta kwace gidajen to har lokacin da alkali ya zartar da wannan hukunci a jiya babu wani wanda ya tabbatar da kansa a matsayin wanda ya mallaki wayannan kaddarori lauyan hukumar EACC Antonin Ozioku ya shaidawa kotu cewa sakamakon gazawar wani ya fito ya bayyana kansa a matsayin wanda ya mallaki wayannan gidaje ko kaddarori ko kuma wakili ga wanda ya mallaki wayannan kaddarori ya zama wajibi bisa tsari da doka a mallakawa gwamnati wayannan gidaje da ake ganin an mallake su ne ta hanyoyin da ba su dace ba wanda kuma ke da nasaba da cin hanci da rashawa wanda gwamnati mai ci yanzu ke yaki da shi katankatan to kuma wannan hukunci ke nufi kenan tambayar kenan da naiwa Professor Muhammad Lawal Yusufari malami a tsangar kwadda shari'a a jami'ar Bayero da ke Kano
to wato idan aka duba dokar da ta kafa hukumar EACC a ciki akwai tanadi da aka yi idan ana zargin mutum da cin kuɗin gwamnati ta kuma ga kayayyaki ko kadarori da ake zargin cewa na gwamnatin ne ko kuma da kuɗin gwamnati aka saya wannan kadarori hukuma tana da dama ta je gaban kotu ta nemi a mallaka wa gwamnati wannan kadara
hukumar ta EACC dai a wasu daga cikin shaidun da ta gabatar ta nuna yadda aka yi amfani da wasu kamfanoni da kuma wasu bankuna na fitar da wayannan kudade da kuma shigar da su da kuma yadda wasu jami'an bankin suka gabatar da shaida cewa lalle sun karbo wayannan kudade ne a hannun tsohon ministan man fetur a gidanta da ke Abuja a shekara ta 2013 to kuma wannan hukunci ya tabbatar da cewa ana samun nasara kenan a yaki da cin hanci da rashawa na gwamnatin Muhammadu Buhari ga dai Professor Muhammad Lawal Yusufari
za a ce ana samun nasara tunda abubuwa ne wanda da ba mu san su suna faruwa ba da yanzu ake gani suna faruwa daidai haka ana gani saboda haka ci gaba ne aka samu a kan yadda ake da sai dai abin da wasu suke cewa shi ne kamata ya ce abin ya fi haka sauri ana dan samun tsaiko wajen yadda kotuna suke tafiyar da kararrakin nan na cin hanci da rashawa amma dai ka san komai ya tabara shi dole sai an bi shi a hankali ake samun ci gaba
yanzu haka dai Mrs. Dezeni Alison Majike tana zaune ne a birnin London inda take gudun hijira ko da yake a can ma tana fuskantar tuhuma karkashin wata shari'a da ke da nasaba da cin hanci da rashawa a Najeriya da kuma halatta kudaden haramun a kasar ta Burtaniya. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.